الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na litinin muna daren talata yau muna 13 ga watan ramadan ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 447 wanda ya dace da 2 ga watan 3 hijiran miladiya 2026 ci gaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma idan ba a manta ba jiya mala ya karanta ayoyi tun daga ayata 90 da nawa ne arama mun shiga 100 ma ko inda ladina sabaqallahu min husna 100 da nawa ne eh ya karanta ayata 101 da 102 zuwa da 3 wanda zai maimaita su yau insha Allah daga wannan masallaci namu mai albarka masallaci ihya'us sunna dake wannan unguwa ta fantami a nan cikin garin Gombe fadar jahar Gombe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan garin namu albarka da zaman lafiya da dukkanin sauran garuruka mu gaba daya arewacin Najeriya da ma kasar baki daya bamu gushe ba muna cikin suratul anbiya babu wani tambaya da zamu amsa zamu shiga karatu kai sai insha Allah wa billahi at-tawfiq wa alayhi at-tuqlan wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah na'am
bismillahir rahmanir rahim إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون
ومنجي سبحانه وتعالى يتي إن الذين سبقت لهم من الحسنى جي من يبياني تشور دا الله سبحانه وتعالى يغيى وكافري da mushrikai cewar da su da ababan da suke bautawa wanda ba Allah ba ranan gobe kiyama dukkan su za su zamto makamashin jahannama Allah ce antum laha waridun da ku da su gaba daya masu shiga jahannama ne sai kafire suka ce ai kun maji mutumin yau yana cewa da mu da ababan da muke bautawa duk za mu shiga jahannama to kun ga ai ya zagi annabi Isa kenan tunda annabi Isa ma ana bauta mishi ya zagi mala'iku mala'iku ma ana bauta musu yanzu shikenan ya ce annabi Isa shi ma dan wuta ne mala'iku yan wuta ne da suka dinga yada wannan propaganda musamman mushrikan makka Allah sai saukar da wannan ayat ke cewa innal ladhina sabaqat lahum min al-husna lalle wadannan da kalman wuta gabata game da su cewar su mutanen kirki ne cewa su yan aljanna ne ulaika anhamu wa'adu lalle su wadannan kan ababan nesantarwa ne da wutan jahannama za a nesantar da su daga wutan jahannama la yasma'una hasisaha ko duriyar ta ma ba za su ji ba ba za ma su ji duriyar wutan ba balle ma su shige ta Allah sai ya ce wahum su irin wadannan mutanen fi mashtahat anfusuhum khaliduna suna dawama a cikin aljanna suna dawama a cikin abin da ransu yake so Allah ce idan aka shiga aljanna yan aljanna suna da matashtahihil anfusu duk abin da ransu ke so za su samu wa talazzul ayun da duk abin da ke faranta rai sabanin duniya ba duk abin da kake so kake samuwa akwai lokacin da duk yanda kake son abu kuma komai karfin da kake da shi ba za ka same shi ba haka za ka hakura bakin ciki kuma ya dame ka aljanna kuma ba haka bane ba dama aljanna abu da kai tunanin shi ma za a gabatar ma da shi ba sai kai wani aiki wurin neman shi ba sabanin duniya sai kai aiki tukuru dan cimma abin da kake nema sakamako ne na wahalan da aka sha a duniya, Allah sai ya baka shi a can subhanahu wataala. Sai Allah ya ce to la yahzunuhum al-faza'ul akbar, babban bakin ciki da tashin hankali da yake tsorata mutane ko yake damun mutane, to su kan wannan ba zai same su ba, ba za a bakanta musu rai ba, hatta firgicin tashin kiyama ba za su shige shi ba. Kamar da na faɗa jiya cewar akwai waɗansu mutane da annabi ya bada labarinsu alaihi salatu wassalam, ya ce duk ainihin wahalhalun tashin kiyama su sai dai su ji labari, ba su ma san ana yi ba. Allah ya sa mu na cikinsu. Allah ya ce la yahzunuhum al-faza'ul akbar, babban firgici da babban abun tsoro su kan ba zai bakanta musu rai ba. Wata talaqahumul mala'ika, sannan mala'iku suna taransu, suna ainihin marabtansu, suna cewa da su hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun, wannan ita ce ranar da aka muku alƙawari, wannan rana ta ku ci ya ku yan aljanna. Allah ya ce innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya fil akhirati wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Allah sai ce nuzulan min ghafurur rahim, cewa waɗanda suka yi imani da Allah suka kuma tsaya suka bi dokokin Allah subhanahu wataala, shine innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, sun yi imani da Allah kuma sun yi istiqama wajen bin Allah sau da kafa. Sai Allah ce to tun lokacin da za su mutu tatanazzalu alaihimul mala'ika, mala'iku suna saukowa saboda su, suna cewa da su Allah takhafu wala tahzanu, kar ku ji tsoro a wurin da za ku je, wala tahzanu kar ku yi bakin cikin wurin da za ku bari, wa abshiru albishirinku bil jannati allati kuntum tu'adu, da aljannan da aka muku alƙawari tun a gidan duniya, wanda kuka ji labarin ta a Qur'ani, annabi ya bada labari a hadisi, to muna muku albishir can wurin za ku ji. Sai Allah ya ce mala'iku za su ce da su nahnu awliya'ukum, mu ne masoyanku, mu ne masu ƙaunanku, fil hayatid dunya a nan gidan duniya, wa fil akhirah haka can ma inda za ku je mu ne masoyanku, mu ne abokanku, wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un, za ku samu duk abin da ranku ke so, duk abin da kuke sha'awa, duk abin da kuke buri za ku samu, sannan duk abin da aka muku alƙawari ma za ku same shi. Allah sai ce nuzulan, wannan gara ne, gara da ake shiryawa, to wannan albishir da mala'iku ke musu din nuzulan kaman gara ne, min ghafurur rahim, daga ubangijin nan mai gafara kuma mai jin kai. Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun, wadannan sune yan aljanna, za su zauna a cikin ta har abadan abada, sakamako ne na aiki da suke a gidan duniya ake saka musu da shi. Idan Allah ce za a zauna a cikin aljanna khalidina fiha, wannan yafi komai dadi, domin duk yanda kake jin dadi a duniya kana tsoron mutuwa kuma, to shi kanshi wannan tashi hankali ne. To aljanna babu mutuwa, sannan kaddara a duniya a ce maka ma ba za ka mutu ba, akwai lokacin da sai ka buƙaci mutuwan da kanka, a barka kai shekara 150 ka gani. Na fata an gane, duk wanda ya shekara 90 ya kai 100 ya zama liability ga mutanen shi, haka za a yi ta haƙuri ana ta fama da shi, a yi ta jinya, a yi ta ɗawainiya, to kaga ko da baka mutu ba za ka zama kusan baka da amfani, balle a ce ka shekara 120 150 ka ai kuma shikenan. To sannan kuma kaddara ma a ce ba wannan ba, a duniya akwai rashin lafiya, akwai damuwa, akwai bakin ciki, akwai kalubale kala kala, to gaba ɗaya aljanna babu su, babu sauro, balle a samu malaria, ruwan aljanna mai kyau ne, balle a samu typhoid, duka wannan babu, babu yace babu alsa ba, babu alsa aljanna, babu alsa aljanna, babu sallah aljanna, babu sallah da sallah da azumi duk an gama su ana, a can sai dai tasbihi kawai da zikirin Allah da alhamdulillah illa qilan salaman salama wa qalu alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa akhiru da'awahum an alhamdulillahi rabbil alamin. hamdala ne kawai Allahumma amin sai da ta gode wa Allah to wannan kada ya isa aljanna ma abun ni'ima abun jin dadi sannan kuma duk abun da zaka tuna na aljanna ba haka yake ba mun fada jiya annabi ya ce a aljanna fiha ma la ainu ra'at akwai abun da ido bai taba gani ba wala udhunun sami'at kunne bai taba ji ba annabi sai kai karshe sai ce wala khatara ala qalbi basharin bai ma taba dar sanuwa a zuciyar mutum ba bas bai ma taba diguwa a ranka ka gano ya aljanna take ba duk wani abu da zaka gani a Las Vegas a America ko a Madrid a Spain ko a Abu Dhabi a Imarat UAE duk wannan tatsuniya ne compare to aljanna ina fata an gane aljanna duk abin da ka gani a duniya to na aljanna ba irin shi bane Allah sa mu na ciki
amin
Abdullahi bin Abbas Allah kara masa yarda kamar da Ibn Abu Hatim ya rubuta a cikin tafsirin shi yake cewa da Allah ya ce waɗannan da kyakkyawan kalma ta gaba ta cewar ƴan aljanna ne ba za ma su ji duriyar wuta ba sai ce faulaika irin waɗannan awliyaullahi su ne masoya Allah waɗanda suke son Allah Allah ma ke son su yamuruna ala sirati marran za su wuce ta kan sirati wani irin wucewa huwa asra'u minal barqi yafi walqiya sauri kaga saurin walqiya to waɗannan mutanen suna wucewa ta kan siradi saurin su yafi walkiya ke sa annabi ce akwai waɗanda za su na tambaya a duniya fa mun karanta alqur'ani da hadisi annabi ya ce za a bi ta kan siradi yaushe za a bi ne kan a ce a ce nukun wuce Allah sa mu na ciki ba su ma sa an wuce ba yaushe za a wuce a ce an riga an wuce tuntuni sai dai a ba ku labari annabi ce muruna ala sirati marran suna wucewa ta kan sirade wucewa huwa asra'u minal barqi saurin shi yafi walqiya kaga ba za su ya gane sun wuce ba Allah subhanahu wa ta'ala duk wani na mana albishir ne ba dan komai ba sai dan ya zaburar da kai kai aiki mai kyau ka bi Allah sau da kafa ka nisanci abinda Allah baya so dan ya baka wannan sakamakon wanda ba a samun shi ne sai ta hanyar bin Allah babu alfarma a lahira ba za a ce kana kamun kafa ne da wani ba dan ka shiga aljanna a sai dai ka bi Allah ka bi manzon Allah alaihi salatu wassalam sannan Allah ya shigar da kai aljanna kuma dan rahaman shi da falalan shi shi yasa annabi ce kar ku dogara akan aikin ku ka dauka wai kai na gari ne ka shiga aljanna dole ba haka bane ba idan Allah ya ga dama sai ya ce da kai ga ladan naka gaba daya an tara ka zo mu yi lissafi oxygen da ka shaka a duniya nawa zaka biya iskan nan da muke shaka ita ce rayuwa ai Allah ce to ai lissafi ka biya shi kwaya biliyan nawa ka zuka daga haifar ka kafin ka rasu an fanci wannan abin da kyau wannan ni'iman iskan da Allah ya baka inda a ce a hannun yan Abuja take ya za a yi ta zama irin wutan nefa kenan haka ne ko ba haka ba to sai Allah ce to biyani wannan iskan da ka shaka sannan ruwan da ka sha a duniya da wanda nake saukara daga sama da wanda ake tona bohol da na rijiya da na wane ne duka a biya Allah ni'iman gani da na baka nawa zaka biya ni'iman gani kawai idan kana so ka san ni'iman gani ka tambayi makahu ki zai gaya maka ni'iman ji ka biya Allah nawa ka biya shi baka ji kunne ne guda daya da shi zaka ji turanci ka ji hausa ka ji fulatanci ka ji yarbanci duk yaran da ka iya baka canja kunnen a ce bari a sa kunnen fulatanci a cire na hausa ko akwai babu kunne ne guda daya harshen da Allah ya baka kake magana da shi kai kowanne irin yare baka canzawa ka biya Allah ni'iman wannan harshen harshe ne guda daya da shi kake gane zaki da daci da bauri da hamami da duk wani abu harshen ne kwaya daya Allah ce to biya ni wannan ni'ima ina fata an gane ka biya ni ni'iman bacci in kana so ka san ni'iman bacci ka tambayi wanda baya iya bacci akwai wanda ya sha magani baccin kuma ya ki zuwa a masa alluran baccin awa 12 ya baccin awa 3 ya farka duk ana samun irin wannan to kai da Allah baka haka kawai da ka baje minti 5 ka tafi ina fata an gane wannan ni'ima ce da Allah ya mana to kaga shi yasa waɗannan ni'imomin da in aka tara da Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha yace innal insana la zalumun kafar idan za ku kirga ni'imomin Allah fa ba za ku iya kidaye su ba sai ce amma dan adam la zalumun yana yawan zalunci kafarun yana kafircewa Allah sai ce ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhum alkafirun. Su mutane suna sanin ni'imomin Allah kuma suna kafirce musu saboda mafi yawan su suna da taurin kai, suna Allah gutulci. To kaga waɗannan ni'imomin da Allah ya maka in aka tara su da aikin ka aljanna ma ba za ka shiga ba. Ke yasa annabi yace babu mai shiga aljanna sai da rahaman Allah. Ke yasa Allah ce wa qul imalu, ku dai ku yi aiki. Wa sayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah zai ga aikin kuma yaba ya ba ku lada cikin falalan shi da ni'iman shi. To idan ka fahimci wannan zaka dage da aiki, zaka bi Allah sau da gafa, zaka yi takatsantsan wajen gujewa duk abin da Allah baya so gurgunan iyawanka. Inda kuma ka zame a matsayinka na dan adam zaka yi istighfari. Da wannan ake shiga aljanna. Allah ka shigar da mu aljanna da rahamarka. Sai Allah ya ce mi
yawma naqwi as-samaa'a ka qayyis sijillil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'idu wahdan 'alaina inna kunna fa'ilin.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace yawma naqwi as-samaa'a, ranar da zamu nade sama, wannan samar da kake gani da ta mana rumfa, Allah ce ranar da zamu nade ta ka tsayi sijilin kutub, kamar yanda marubuci ke nade takarda in ya rubuta. Ka san a da in aka rubuta wasika ko wata takarda nadewa ake sai a sa igiya a daure sabanin zira ke sa cikin envelope, da nadewa ake ko da za a kai wasikan za ga haka ake miga ta sai a karba a kunce sai a ainihin wari a karanta. Ina fata an gane. To sai Allah bada misali da irin wannan takaddar yawma natawi samaa, ba su labarin ranar da zamu nade sama ka tayi sijili lil kutub, kamar yanda mai rubutu yake nade takadda bayan ya gama rubutun shi ta bushe. Allah ce kama bada na awwal khalqin nu'iduhu, kamar da muka fara halitta haka zamu dawo da shi. Duk yanda Allah ya fara halitta komai zai dawo da shi a karon fari. Allah ya ce wa'adan alaina, wannan alƙawari ne akan mu. Inna kunna fa'ilin, lalle mu mun kasance masu aikata hakan, babu makawa sai mun aikata shi. Ya tabbata cikin hadisi ingantacce riwayar Imam al-Bukhari daga Abdullahi dan Umar, Allah ƙara masa yadda, ta hanyar Nafi'u dan Abdullahi dan Nafi'u Maula ibn Umar daga Rasulullahi alaihi salatu wasalam kale yace inna Allah yaqbid yawm al-qiyamati al-ardi, ran tashin kiyama tun daga sama ta daya har zuwa sama ta bakwai gaba daya haka Allah zai nade su kaf ya zama babu su. Idan Allah nade sai ce wata kunu samawati bi minihi, ubangiji zai ainihin saman nan gaba dayan su daga ta daya har ta bakwai za su kasance a daman ubangiji. Wannan kasar ma nade a saki sabuwa, ba akan ta za a yi tashin kiyama ba, sabuwa Allah zai saki haka saman gaba daya saki sababbi fil. Kisa yace kama badana awwal khalqin nu'idu, yadda da babu su haka Allah zai kara badda su kuma ya kara dawo da sababbi. Yadda dan adam ya mutu za a dawo da shi, haka su ma saman za a kashe su a nade su, kamar yadda ake nade kafir a shimfiɗa sabo haka Allah zai. Jawabcin mala'iku su wannan abu Allah abun tsoro ne, zaka san wato Allah na da abun tsoro. Ita wannan saman da kake gani ba wanda ya taba zuwa wurin, duk waɗannan planet da kake ji fa gaba ɗaya suna bayna sama'i wal ardi, duk suna bayna sama'i wal ardi. Shi yasa wani daga cikin ma'aikatan NASA na America yake cewa da aka ce annabi ya je sama sai ce ya yarda, ko ba musulmi bane ba. Sai aka ce saboda me, sai ce dalilin shi a gidan TV NBC aka hira da shi, yace saboda shi annabi musulmi da yace yaje, yace yaje ne da ikon Allah, ba wani abu ya kera bai tafi da shi kamar da mu muke yi. Kun gano wannan abin da kyau? Yace inda yace wani na'ura ya kera zan ce kar yayi, amma sai yace Allah ne ya tafi da shi, yace to na yarda. Allahumma amin. Ke sa Allah ce subhanallazi asra bi 'abdihi, Allah ne ya tafi da shi lailan. Kun fahimci abin da kyau? Minal masjidil harami ila al masjidil aqsa alladhi barakana hawlahu, bai ce ba na je sai ce an kai ni. Allah subhanahu wa ta'ala yana da ababe wanda idan ka kalla ya ishe ka abun tsoro. Shi yasa duk waɗannan ababe da kake ga suke faruwa a duniya kaf wannan duniyar duk rashin kunyan da ake wa Allah fa duka inda Allah ya ga dama in banda shine Ar-Rahman kuma Ar-Rahim malaika dai zai kifar da duniyar nan gaba daya dukkanta. Saboda malaika na ganin duniya kaman ganin kwanon abinci a gaban ka, inda zaka yi bol da shi ko ka kifar da shi, haka malaika ke kallon duniya. Kuma kana iya gane duniyar nan karama ce idan ka kalli yanzu kaman ganin nan, ai kana ganin shi da girma, haka ne ko ba haka ba? To idan ka hau jirgi kai sama garin ma gaba ɗaya ba za ka gani shi ba. To a lokacin da yake saukuwa ka fara ganin shi, ya ga wasu 'yan kananan abubuwa, kaga alamun gari ne nan wurin. A lokacin ba za ka iya gane gidan sarki da gidan gwamna ba, ai su ne manyan gidaje. To ba za ka iya gane su ba saboda kankantansu. Kun fahimci abin da kyau? To daga nan za ka gane yadda mala'iku ke ganin duniya yar karama a gabansu. Ka kalli waɗanda suke zuwa space, idan ana magana da su sai ka yi mamaki. Ake tambayan wani yanzu kuna daidai ina, sai ce kaman dai ga manan muna North America, sai ce kuma ga Africa. Dan gaba ɗaya suna ganin abu ne a gabansu, abun yana yawo da su. Ita wannan globe din da muke ci gaba ɗaya karaman suke ganin ta. To na dan adam kenan fa, ina ga mala'ika kuma? To ina ga kuma khaliqus samawati wal ardi wanda shi ya halicce su? Shi yasa Allah kawai ka sallama mishi, ka bihi sau da kafa ka zauna lafiya. Yin wani abu akasin wannan ɓata lokaci ne. Duk wannan ɗagawan da su Trump suke ba a wurin mala'iku abin dariya ne, bai kai kiyashi ba a wurin mala'ika. Duk ɗagawan da ɗan adam zai, wallahi bai kai kiyashi ba. Kiyashi yafi. Shi yasa Allah yake cewa da duniyar nan ta kai fuffuken sauro a wurin Allah, to da kafiri ma ba zai sha ruwa ba. Inda ka ci Allah na raɗa ko ruwan sha ba za ka sha ba. To amma Allah ce duniyar ba ta kai fuffuken sauro ba, shi yasa yake barin kowa ya abin da ya ga dama. Ya ce za ku dawo, kullum ilaina raji'una, dukanku za ku dawo wurina, zan muku hisabi. Allah ya ce wa'adan alaina, wannan alƙawari ne a kanmu, inna kunna fa'ilin, lalle mu masu zartar da haka ne. Sai Allah ya ce ni
walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadiyya as-salihun inna fi hadha la balaghan li qaumin 'abidin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce walaqad katabna fi zaburi, haƙiƙa mun rubuta a cikin littafi shine az-zabur, min ba'di dhikri, bayan ambato annal arda, cewa ƙasan nan gaba ɗaya kam yarithuha ibadiyyas salihun, mutane na gari za su gaje ta. Za a zo lokacin da duk duniya kam ba abin da ake sai musulunci. Za a zo lokacin da duk duniya kam babu mai sabon Allah, kamar yadda mun karanta jiya. Ina fata an gane. To shine ce mun rubuta rubutaccen abu ne fi zabur, annal ardi yarithuha ibadiyyas salihuna, can wannan kasan da kuke rayuwa a kai salihan bayi za su gaje ta, ya zama duk duniya tauhidi ake wa Allah. A zo lokacin da kuma masu tauhidin gaba ɗaya sun kare, ba abin da ake kuma sai sabon Allah. To akan waɗannan za a tashi kiyama. Allah ce ba za a tashi kiyama a ban ƙasa akwai mai faɗin la ilaha illallah ba. Kiyama za ta tashi ne akan shirarul khalqi, lalatattun mutane. To Allah yake cewa ya rubuta, bi ma'ana abu ne tabbatacce, cewa wannan ƙasar da muke gani yarisuha ibadiyyas salihuna. Allah ce inna fiha dhala balagan, lalle cikin wannan magana akwai matukar sako wanda ya kai makura, liqaumin abidin, amma kadai ga mutane masu ibada, ga mutane masu bautan Allah sau da kafa. Allah sai tauba, arsalnaka, ba mu aiko ka ba ya kai wannan annabi mai girma, illa rahmatan lil alamin, sai dan ka zanto rahama ga duniya gaba ɗaya kaf. Wa ma arsalnaka, ba mu aiko ka ba ya kai wannan annabi mai girma, illa rahmatan lil alamin, sai dan ka zanto rahama ga duniya gaba ɗaya. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rahama ne ga mummunai, rahama ne ga kafurai, rahama ne ga mutanen kirki, rahama ne ga fajirai. Za ka fahimci wannan kuma idan ka karanta tarihin shi, ka karanta hadisan shi, da yanda ya gudanar da rayuwar shi, da yanda ababe suka gudana. Malaman musulunci suka ce wannan ayar da Allah ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina, ba mu aiko ka ba ya kai wannan annabi mai girma sai dan ka zanto rahama ga talikai gaba daya, wannan haka yake. Ya tabbata daga Abdullah bin Abbas, Allah kara masa yadda, ich an aiko manzon Allah ne dan ya zanto rahama ga duniya gaba daya. Shi yasa Allah ce ma kana Allah li'azibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azibahum wa hum yastaghfirun. Annabi addu'a yi kar Allah halakar da duniya dan ana masa sabo, yanda ya halakar da Adawa da Samudawa da mutanen Annabi Lut. Kaga liwadin da yake a duniya a yanzu ya fi na mutanen Annabi Lut. Amma Allah ya kyale kowa, duk wani sabon Allah da aka yi a baya ana irin shi ko an ninka shi yau. Dan a tarihin dan Adam ba ta taba legalizing iskanci ba sai a wannan zamanin. A ce iskanci ma halal ne, a ce mace ta aure mace doka ta amince mata, a tarihin duniya ba ta taba wannan abun ba. Duk kafiran baya ba su wannan abun ba. Namiji aure namiji, a tarihin duniya ba ta taba wannan abun ba. Suna yi amma sun yarda laifi ne, yanzu kuma kariya ake ba su. In ka taba su ma ka taba haƙin bil adama, sai a tura ka prison, musamman kasashen da suka legalizing wannan abu. To kaga amma Allah ya kyale ba abin da zai mana, saboda mai addu'a manzon Allah alaihi salatu wassalam yace ya Allah karka kama al'ummata da irin da ka kama waɗanda suka gabace mu. Idan ce al'ummata har kafire sun shiga ciki, to da al'umma annabi kala biyu ne, akwai ummatu da'awa akwai ummatul ijaba. Ummatu da'awa duk duniya gaba daya kowa al'umma manzon Allah ne alaihi salatu wassalam. Akwai ummatul ijaba wanda ya kira sun amsa, da wanda kuma sun ki amsawa. To wannan addu'an ta shafi kowa da kowa. In ba haka ba, abinda Netanyahu yake kadai sai a kifar da mutane, na kashe dan adam a Gaza, a dinga zubar da jini kananan yara da mata, wanda dokan duniya a yaki ma ba a kashe yara da mata. Amma shi kashe kowa yake, ya bombin gidaje, ya bombin offices, ya bombin kuma abinda za a mishi. Hasali ma ana ga shine victim, ba a kyauta mishi ba. To a wannan gabar da Allah ya ce ba mu aiko ka ba sai dan ka zanto rahama ga talikai, Imam Muslim ya fidda hadisi a cikin ingantaccen littafin shi nan daga Abu Hurairah, Allah kara masa yadda, annahu qala, yace qila lin nabi alaihi salatu wassalam, aka ce wa annabi alaihi salatu wassalam, ud'u ala al mushrikina, kai addu'a ma akan mushrikai, Allah halaka su, a kifar da su, a dammara su, a yi ruwan duwatsu ko a yi ruwan wuta, ka roki Allah kansu suna ta wahalar da mu. Qala, sai yace anni lam ubu'ath la'anan, ba aiko ni ba na zanto mai tsine mutane, da dinga nemo bala'i kan mutane, wa inna ma bu'ithu rahmatan, aiko ni da dai in zama rahama ga mutane, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamina, yace an aiko ni ne in zama rahama ga mutane, dan haka ba zan yi addu'a a dinga halakar da mutane ba. Ya sake faɗa cikin hadisin da Imam Hakim rawaito, yace inna ma ana rahmatun muhudatun, ni rahama ce mai shirar da mutane zuwa ga aljanna, amma ni ba mai kawo musu azaba bane ba. Shine inna ma ana rahmatun, ni rahama ne muhudatun, mai kuma shirar da mutane. Ke yasa annabi ya zama rahmatun alamiya, rahama ga duniya gaba daya, rahama ga mutanen farko, rahama ga mutanen ƙarshe, rahama ga kowane irin launi na duniya. Shi annabi ne na bakake, annabi ne na farare, annabi ne na kowane irin yare, salawatullahi wa salamuhu alaihi. Kesa Imam Ahmad Shauki ya faɗa cikin Nahjul Burda, yace ataita wan nasu fawda la sarata lahum la tamurru bihim illa ala sanamin kad hama ala sanami, yace kai wato an aiko ka a lokacin da duniya tana cikin fawda. Fawda shine rudani, ana cikin rudani, ana bautan gumaka, bautan duwatsu da abubuwa da na shirme, a kashe mata, a binne su da ransu, a yi wannan, a yi fyaɗe, a yi kaza, rayuwar da ake kenan a lokacin. Ya zo ya mai da mutane masu hankali, shi ne a taita wannan safoda la tamurru bihim illa ala sanamin kad hama fi sanami. Manzon Allah alaihi salatu wassalam ya zama rahama ga talikan bayi kamar yadda ya tabbata a cikin ruwa ingantacciya annabi ta yuhannas ya ku mutane ala inna rabbakum wahid lalle ku sani ubangijinku ubangiji ne kwaya daya tallin tallaya daya wa inna abakum wahidun sannan ubanku ma kwaya daya ne tak shine waye shine adam alaihi salam tace ala la fadla li arabi ala ajami wala li ajami ala arabi babu wani falala da balarabe ke da shi akan wanda ba balarabe ba haka wanda ba balarabe ba ba shi da wata falala akan wanda yake balarabe bane ba wala li ahmar ala aswat haka baki bai fi fari ba haka kuma fari ma bai fi ainihin wanda yake ja ba illa bi taqwa kawai sai da taqwa sunan wani masallaci ko illa bi taqwa kawai sai da taqwa da wannan ne kada kake tsere mutum inna akramkum indallahi atqakum innallaha alimun khabir da taqwa ake tsere ba da ainihin gasa na duniya ba manzo Allah ya kasance rahama ga duniya gaba daya rahama ne ga al'umman shi ya tabbata cikin hadisi ingantacce wanda aka rawaito daga Abdullah ibn Amr ibn al-As Allah kara masa yadda cikin sahih Muslim yace tala qaulallahi azza wa jalla fi ibrahim annabi rahama wata ran yana sallan dare ya karanta fadin Allah madaukaki cikin suratu ibrahim kuma dangane da labarin shi annabi ibrahim rabbi innahunna adallana katiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asali fa innahu ghafurur rahim annabi ibrahim ya cewa ubangiji hakika waɗannan gumakan sun batar da lewa daga cikin mutane sun dulmuyar da mutane daga kan tafarkin gaskiya yace faman tabi'ani fa innahu minni duk wanda ya bi ni to wannan shine nawa wa man asani wanda ya saba min kuma fa innahu ghafurur rahim kai mai gafara ne mai jin kai kaga anan yace wanda ya bi shi fa innahu minni wanda ya saba ma ko bai ce komai ba sai ce amma fa innahu ghafurur rahim ya karanta fadin Allah subhanahu wataala cikin al-ma'ida dangane da annabi Isa in tu'adhibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim yace ya Allah idan ka azabtar da su bayinka ne ba mai ce maka dan me wallahu yahkumu la mu'aqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab Allah nake hukuncin da babu afil to in tu'adhibuhum fa innahum ibaduka idan ka azabtar da su bayinka ne kuma sun yi laifi sun cancanci wannan azaban daga musu wa in taghfir lahum in ko ka gafarta musu fa innaka antal azizu kai ne mabuwayi gagara misali alhakimu mai hikima mai tsara komai yanda ya dace yana aje komai a mahallin shi da annabi karanta waɗannan ayoyi da ababan da annabawan nan suka faɗa manya kowannen su na daga cikin ulul azmi minar rusul annabi sai daga hannu farafa ilahi wa qal allahumma ummati ummati ya allah al'ummata al'ummata kaga shi bai ce ba faman tabi'ani fa innahu minni an gane ko bai ce ba in tu'azzibu fa innahu ibadu yace allahumma ummati ummati ya allah al'ummata ya allah tausaya musu ya allah a musu rahama ya allah a jikan su ya allah a yafe musu ummati ummati ibnu uthaymin yace ka jingina duk abin da zaka jingina na neman rahama cikin wannan ummati ummati din ma'anar shi ya allah al'ummata ai ka tausaya musu ya allah ka jikan su ya allah ka musu kaza duk yana cikin ummati ummati wa baka annabi sai fashe da kuka alaihi salatu wassalam fa qala allah azza wa jal sai ubangiji subhanahu wa ta'ala yace ya jibril ya kai jibrilu idhhab ila muhammadin sheka a guje tafi wajen muhammadu alaihi salatu wassalam maza ka tafi wajen annabi muhammad alaihi salatu wassalam wa rabbuka a'lamu ubangiji yafi ka sanin wani hali yake ciki Allah zai aike shi ne ba dan bai sani ba yace fasarhu ma yibiki ka tambaye shi me yasa ka kuka Allah ya san kukan da yake yace ka tambaye shi me yasa ka kuka fa atahu jibrilu alaihi salatu wassalam sai malaika gashi ya iso fasalahu ya tambaye shi ubangiji na ce na tambaye ka mai bukika me yasa kake kuka fa akhbarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima qala annabi sai ba jibril labari abin da ya faru da kuma abin da ya fada ya bashi labari wa huwa a'lamu fa qala allah jalla wa ala ya jibril ya ka jibril idhab ila muhammadin, sai ya koma ya gaya wa Allah bima kala da abinda annabi ya gaya mishi, yace huwa a'lamu, Allah ya fi shi sani tun kafin ma yazo, kafin da aike shi ya sani, bayan ya je ya sani, bayan ya dawo ma ya sani. Fa akhbarahu bima kala, ya bashi labarin abinda annabi ya fada, wa huwa a'lamu. Fa qala lahu jalla wa ala, ya jibrilu idhab ila muhammadin, koma ka tafi wurin annabi muhammad. Fa qala, fa qul, ka ce da shi, inna sanurdika fi ummatika, za mu gamsar da kai dangane da al'ummanka, za mu ainihin yardar da kai, za mu faranta maka, wala nasuk, ba za mu bakanta maka rai ba. Duk abin da kake so game da su, na a tausaya musu, a jikansu, a musu rahama, inna sanurdika wala nasuka wala sawfa yudika rabbuka fatarda. To kaga wannan bambancin rahamaniya ta annabi Muhammad alaihi salatu wassalam da sauran annabawa, shi al'umman nasa mafita yake nema musu, bai ce ba ya bar su da Allah, Allah kai abin da kaga da a ya Allah a tausaya musu. Shine hikimar kawo wannan hadisi. Wani hadisi ya tabbata daga manzo alaihi salatu wassalam, shi ma cikin sahih Muslim, daga Abu Huraira, Allah kara masa yadda kala, yace kala sallallahu alaihi wasallama, li kulli nabiyyin da'awatun yad'u biha, kowane annabi yana da wata addu'a da yake roƙon Allah da ita, mustajabatu, kuma amsa mishi. Wato ka annabawa addu'an su Allah na karba, amma sai aka ba su kaman dama. Yanzu ga wata dama Allah ya baka, ka roki wani abu da kake so a maka, kowane annabi sai roki nashi, ya Allah imin kaza, ya Allah imin kaza. Sai ce fa uridu an akhtabi da'awati shafa'atan li ummati yawmal qiyama, shi annabi sai ya zabi ya boye tashi addu'a, bai yi ba ya zamo ceton al'umma shiranan gobe kiyama, shine abin da zai roka a nan duniya. Sai ya hakura yace sai na boye tawa ya zamo shafa'atan li ummati yawmal qiyama. To wannan ceton kuma yanda ya tabbata cikin hadisi ingantacce, yace fahiye na ilatu insha Allah, man mata min ummati la yushriku billahi shay'an, aba ce tabbas samammiya ce za ta faru ga duk wanda ya mutu daga cikin al'ummata baya shirka da Allah. Shine Imam an-Nawawi cikin sharhin Muslim karkashin wannan hadisin, sai yace me yasa annabi ce insha Allah, yana da yakini. Sai ce fahiye na ilatu insha Allah, saboda me? Suka ce ya faɗa ne tabarrukan. Ina fata an gane, ba dai yana shakkun abun ba zai faru, a yana faɗan irin ne tabarrukan, kuma imtithalan liqaulihi ta'ala, wala taquna li shay'in inni fa'ilu dhalika gadan illa insha Allah. Annabi rahama sallallahu alaihi wa sallama ya zanto rahama ga al'umman shi a lokuta daban-daban. Ya tabbata cikin hadisi ingantacce daga uwar mummunai Aisha, Allah kara mata yadda, Siddiqa, yar Siddiqu, tace wata rana annabi mata addu'a alaihi salatu wassalam, yace Allahumma ghafir li Aishata, ya Allah gafarta Aisha, ma qaddamat wa ma akharat, abinda ta gabatar da abinda bata yi ba, Allah ya gafarta mata, wa ma asarrat wa ma alanat, da abinda ta boye da abinda ta bayyana, ya Allah duka gafarta Aisha. Fa dhahikat Aishatu, Aisha ko sai tayi dariya saboda farin ciki, tayi farin ciki farahan shadidan, farin ciki mai tsanani, li anna rasulu da ulaha bi hadha ad-du'a, saboda annabi da mata addu'a, wannan addu'a mai tsada, dole tayi farin ciki. Fa qalat, saboda tsaban farin ciki da dariyan da take na murna, har sai da ta fadi ta jingina a jikin annabi alayhi salatu wassalam. Fa qala rasulullahi alayhi salatu wassalam, sai annabi ce da ita, wannan addu'an da nake faranta miki rai ne? Tace kware da gaske, ya za a ce wannan addu'an ba zai faranta min da rai ba? Fa qala sallallahu alayhi wasallama, wallahi inni la'adu bihi fi kulli salatin li ummati, yace na rantsa da Allah wannan addu'a da nake na kan yi wa al'umma ta a cikin kowace sallah da ni. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kaga rahama irin ta manzon Allah kenan alaihi salatu wassalam. Kar ka manta, saboda rahaman shifa ka duba da yazo zai yi layya ne kawo raguna guda biyu yanka yace ɗaya na wani da na iyalan gidana yace ɗaya kuma ga al'umma ta ne duk wanda bai layi ba har tashin kiyama idan baka yi laiba to annabi ya maka a karku dena idan ba ai yace ne in wanda bai da hali ne yace wanda bai samu ba in kana da hali ka yanka raƙumi da shanu da rago duka a raba mutane in baka da hali kai ta yana dehu kai addu'a Allah baka hali to wannan yana nuna ainihin irin rahama alamiya ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya tabbata a cikin hadisi ingantacce manzon rahama alaihi salatu wassalam a kowane lokaci idan wani abu ya faru da wani za ga nema mishi mafita yake ba kokarin ya za a kama shi da laifi yake ba saboda rahaman da take zuciyar shi yanda mu muke kokarin kama mutum da laifi an gane ko to sha annabi kullum mafita yake nema mai laifi saboda me rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga duniya gaba daya ka zama rahama ga talikai wannan ayar zamu tsaya akan ta sai gobe zamu karisa an gane ku zamu tsaya anan Allahumma amin yawa abinda yasa zamu tsaya kuma muna tare da babban bako ne daga cikin limamanmu na wannan gari kuma malami mai da'awa a wannan gari wanda yake babban yayinmu ne kuma aminin mu ne Ash-Sheikh Adam Arto babban limami masallacin taqwa yana shigowa muna fadan taqwa kago saboda karama irin awliya wallahi ya kawo mana ziyara wannan majalisi a insha Allah zamu soyi albarkaci wannan majalisin da wasu kalmomi a saboda a kullum muka gansu muna ainihin bukatar mu ji daga bakin su saboda suna gaba da mu a karatu da shekaru da kuma rayuwa to na san akwai sakon da yake dauki da shi mai muhimmanci wanda zai amfane mu gaba daya insha Allah zan ba mallan dama yazo ya karisa mana ragon muna da wajen minti 10 zuwa 15 kuma mallan Usman insha Allah filin na mallan ne gaba daya wa jazakumullahu khairan wa asna ilayhi fil fadl mashkuran ghayr ma'jur
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah madaukakin sarki akan dukkan ni'imomi da ya mana yayi mu mutane yayi mu musulmi ya zabe mu a cikin musulmin ma muke tsintan kanmu a wurin da zamu amfani kanmu duniyar mu da lahirar mu to wannan ba karamar ni'ima bace yana da kyau koyaushe mutum ya samu kansa a irin wannan yanayi ya rika gode ma Allah kuna ganin dai irin yadda ake mutuwan gulob yanzu ana kunna wuta fal kawai sai kaga ya tafi haka mutane suke tafiya yanzu babu kakkautawa kuma kamar yadda kowa ya tafi haka mu ma za mu tafi to abun farin ciki ne mu tsinci kanmu a yanayi irin na wannan wata na watan Ramadan yanayi wanda yake dauke da ni'imomi da falala wanda babu wata watar ba wani wata da ya kai watan Ramadan a cikin watanni 12 da Allah madaukakin sarki ya halitta sannan kuma a cikin wannan watan akwai falaloli na cewon a cikin wannan watan aka saukar da Alkur'ani sannan kuma ga azumi sannan ga abubuwa da yawa wadanda za su kai mutum zuwa ga alkhairan da Allah madaukakin sarki ya tanada wa masu azumi to muna gode wa Allah akan wayannan ni'imomi kuma muna kara gode masa Allah ya saka wa malamanmu wadanda suke juhudi wajen karantar da mu a koda yaushe da kokarin fahimtar da mu abin da ya kamata mu yi a wannan rayuwa ta duniya ne to malam ya ce ina shigowa ana kiran takwa ni kuma ina radawa Dr. Mustafa cewa ina shigowa ana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ummati ummati yawa saboda maganar da zan yi din ya shafi sunan sa ma ga baki daya ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato kowa da irin abinda Allah madaukakin sarki ya bashi yanayin da muke ciki a wannan kasa musamman arewacin Najeriya yanda ake kara zube yadda talauci ya ma mutane kanta rashin aikin yi barace barace da sauransu to kamar yadda na faɗa a wasu masallatan da naje cewa sai dai kullun in an zauna ayi ta tattauna matsala amma kuma ba a tattauna mafita menene mafita akan waɗannan matsaloli kowa ya san matsala da ake ciki sannan kuma kowa zai iya gaya maka ko yaro ko babba kowa zai iya gaya maka to amma menene zamu yi domin fita daga cikin wannan matsala da ake ciki to matsaloli in suka yi yawa kamar yadda Hausa suke cewa wai in duka yi yawa na fiska ake tarewa a duk da yadda ake din mutane suna kokari wajen tsayuwa akan abin da ya shafi ibadansu basu sake ba to amma fa in aka ci gaba da hakan wani lokaci sai kada ana samun tasgaro saboda haka muka zauna muka yi tunani cewa to mun samar da wani abu da muka yi wa register muka sa masa suna Ummatu Muhammad Initiative wanda idan ka hade shi zai baka ummi me muke nufi me muke son mu yi mu muna ganin cewa wannan koda ba cikin gaggawa ba zai iya samar da mafita akan wasu matsaloli musamman abin da ya shafi tattalin arziki na ɗaiɗaikun ƴan arewa musulmai idan aka fahimci abin da muke faɗa shine cewa mun samar da platform online wanda duk ya gamsu da abin da muke faɗa sai ya shiga sai ya register idan ya register daga nan zuwa shekara ɗaya za a yi ta register idan adadin ya kai wani wato adadi da muke tsammani daga 2,000,000 to muna so za mu ce kowa ya sa mana 1,000 a kowane wata target ɗinmu mafi karanci 5,000,000 amma idan ba za mu fara yin wani abu yanzu ba in dai ba wani abu ne ya canza ba to ba za mu fara yin wani abu yanzu ba sai mun samu mutum 2,000,000 sun yi register saboda idan mutum 2,000,000 da suka yi register nan suna sa mana 1,000 a kowane shekara a kowane wata to a kowane wata za a samu 2,000,000,000 ne idan sun kai mutum 5,000,000 a kowane wata za a samu 5,000,000,000 ne to me muke da niyan yi mun dauki bangarori guda uku ne bangare na farko shine bangaren kiwon lafiya ana mu tunanin da kuma abinda muka yi azama zamu yi shine yawan fita da ake yi jinya kasashen waje India Misra da sauransu to muna son mu samar da ingantaccen asibiti wanda zai hana mutane fita me yasa na farko zai samar da aikin yi a duk inda aka saka wannan asibiti tun kama daga gini ma laborary blocks da za a saya abin nan roji siminti kwano katako kusa waye zai bunkasa me cinikayya a wannan wurin so in an gama kuma za a dauki mutane aiki idan aka dauki mutane aiki zai rage wa mutane radadin da suke ciki yanzu mutum ɗaya ya samu aiki watakila yana da mata ɗaya da ƴaƴa biyu ko uku da mahaifansa akalla da shi in an hada aka ce mutum biyar in aka dauki mutum 100 aiki sai kai so biyar sai baka mutum 500 an rage wannan sannan na biyu akwai discount ga waɗanda suke sa 1,100 su da za a ba su abinda za su rika biya a irin wannan wurin ba kamar yadda kowa zai biya ba sannan akwai abubuwa da dama waɗanda za su taso yankin wannan yankin ma harkokin kasuwancin su zai bunƙasa to wani zai ce ya za a yi wannan to amma idan muka ce an samu mutum 5,000,000 a arewacin Najeriya ko da a ce mutum 5,500,000 ne fa aka samu arewa jihohi 15-19 nawa kenan da ku faɗa ba miliyan nawa miliyan 8.5 ko 9.5 9.5 to mu da muke neman mutum 5,000,000 mutum 5,000,000 ɗin nan in kowane wata ɗaya za a sa 1,000,000 kawai za a samu 5,000,000,000 a shekara 60,000,000 ne ginin zai tsaya ne in an bara ba zai tsaya ba kuma zai rika akwai abin da ake cewa revolving fund kudin za su yi ta juyawa ne za a yi ta samun can kudin yana shiga nan kuma ana aiki ana haifar da wasu kudaden ana samu ko mutane aiki idan aka gama sai a je wata jihar sai a samar da misali pharmaceutical company inda za a rika yin magunguna wanda magungunan da duk wannan asibitin yake bukata da kuma wasu asibitocin suke bukata za a iya samun sa anan idan aka samar da shi duk sauran jihohi 19 nan kuma za a bude musu pharmaceutical chemist a samar da aikin yi a samar da kaza a samar da kaza idan aka gama za a je wata jihar da misali ana yawan noma sai a musu kamfanin taki ma'ana dai a hankali za mu rika dauka ɗaya bayan ɗaya har mu zagaya jihohin nan guda 19 kowane jiha ya zamanto an sama mata wani abu zamu bangare na biyu shine abin da ya shafi harkan ilimi in Allah yadda abin da muka tsara zamu tallafi harkan ilimi har ya kai ga za a samar da jami'a research center waye da sauransu duk za a yi ba mu ce yau yau ba zamu ne fara sannan kananan abubuwa da suka shafi misali za a iya samun zakakuran dalibai da suna son su yi karatu suna da ilimin suna da komai amma ba su da sponsor za a ba su scholarship masu kananan kasuwanci wani yana bukatan yana da bukatan jarin 100 misali amma abin da yake da shi 30 yana jalabtawa a kasuwansa in aka kara masa aka bashi loan inda zai rika biya a hankali daidai karfin sa har ya gaba biya to sai kaga cewa ya ware sai kaga ya miƙe to irin waɗannan abubuwan mun tsara su mun ajiye kuma za mu fara idan muka yi abin da za mu iya yi inda karfinmu ya kare wasu kuma su karɓa su ci gaba da yi to wannan shine a takaice kamar yadda nace ummi sunan wannan platform din amma in ka ware shi ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam initiative saboda haka wannan shine sako da muke dauke da shi takaitacce tunda naga an mintunan da aka bani sun riga sun cika akwai wannan platform din yana wayan malam kuma na san insha Allah zai tura a group din masallaci kuma wanda ya fahimci sakon zai isar wa wanda bai fahimta ba automatic kana zaure a nan ma zaka iya yin register in ka shiga ba tare da ka biya ko kobo ba kawai zaka shiga ka yi register kana register kuma zai bai ka ID number dinka ID card number wanda dan gaba za a yi printing kowa ya zama yana da ID card dinsa na ummi to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu nasara akan wannan abin da muka yi kuma muna neman al'umma su saka wannan al'amari a cikin addu'a domin komin kankantan abin da ka rage yanzu kamar Malam Ahmad limamin Juma'a ne inda zai gaya muku adadin mutanen da suke zuwa wajensa kowace rana da wanda suke kiransa a waya da wanda suke masa wallahi ba za ku yadda ba to kuma kowa da ya zo wajenka yana ganin shi kadai ne ya zo kai kuma ka san adadin waɗanda suka zo to in ba an samar da irin wannan muassasat din foundations din ba to zai yi wahala a ce ana iya gamsar da kowa in insha Allah wannan zai rage wasu abubuwa ina roƙon Allah da ya Allah madaukakin sarki ya bana jagora ya sada mu da dukkan alkhairin da yake cikin wannan wata ya kuma tsare mu da dukkan wani sharri da fitina na duniya da lahira ya tsare mu daga wuta ya sa mu aljanna wanda kuma suka assasa wannan waje Allah madaukakin sarki ya sanya musu akan mizani malaman mu da suke karantar da mu Allah ya saka musu da aljanna Allah ya kara musu fadin zuciya da za su yi ta hakuri da duk wani abu da yake tasowa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya jinkan mu ya sa kuma mu shiga cikin rahaman manzo sallallahu alaihi wasallam da aka turo shi domin sa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh shekuna godiya bane da ziyara an shara kamar ita kuma a cikin minti daya ina fatan mun jama'a sun fahimci sabon da malam ke tafi da shi musamman a kullum ni abin da nake faɗa kuma nake tafi ci da shi mu musulmai musamman a arewacin Najeriya muna zaune Karazube
ko da musulman Yarbawa fa sun fi mu haɗin kai kuma sun fi mu tsare-tsare dan ka dauki kungiyoyinsu irin su Naspat irin su Ansarul Din da sauransu in ka ji irin inda suka kai sai ka yi mamaki idan ka dauki kungiyar su abokan zaman mu CAN ina fata an gane wato idan kana tunanin suna tunfure to sun wuce plato wallahi shine gaskiyar magana kun ba ku tsari ne Allah halicce mu ya ba mu hankali ne dan mu yi aiki da shi to mu muna zaure Karazube ko a cikin unguwanni Karazube muke zaune to wannan abun babu inda zai kai mu yahuda population nasu a duniya fa gabaɗaya bai kai 20 million ba gabaɗaya maganar da ake kace a Isra'ila gabaɗayan su miliyan 9 ne daga nan America kace kusan miliyan 8 ko makamancin haka daga nan babu inda suke sai 100 20 haka zaka same su amma tsarin da suke da shi suka gagari duniya da shi ba muna cewa za mu kai su bane amma abokan zaman mu ma misali su ma mutane ne irin mu bakake ne irin mu in ka ce wadancan farare ne ka san shi kullun baki ya dauka fari shi daban baki ma daban baka san akwai abin da Allah baka ba wanda bai bashi ba to sai ka kwatanta da su abokan zaman mu wani professor muke magana da shi akan wata matsala ta harkar shugabanci akrama kallah sai na tambaye shi game da to da wani kuma wanda yake shi yana cikin wancan kungiyar amma akwai fahimtar juna akan tattauna su abubuwa sai yake magana wai wa za a zaba 2027 yace ku har yanzu musulmi ba ku san ma za ku zaba ba yace su sun wuce wannan wurin yanzu sai da ai wani magana da ban kuma ku ne har yanzu ba ku san ma me kuke ba wallahi tallahi abin da yake kenan ban gane ku kun gane yaran ba to ire-iren waɗannan initiative din da ake ka bude zuciyanka kuma ka kyautata masu yi zato mu kullun babban illa mu munan zato munan wa juna zato ke yasa kullun muke baya sai muna zargin wani alhali kan mu ya kamata mu zarga nu'ibu zamanana wal aibu fina amma li zamanina aiban suwana mu ne matsalar kanmu to saboda lokaci na san kansa ya cika suna ta kallo na zan tsaya ana za mu samu gaba da zan ƙara sharhi akai ina fahimci sakon da malami yake dauke da shi Allah saka da alkhairi malam da wannan ziyara mu wannan abu da aka sa a gaba Allah ta'ala ya kawo dukkanin agaji da taimako ya bada tsari da kariya daga dukkan kuma masu kawo masa ainihin mummunan hari da masu masa makarkashiya Allah ya sa mu wuce inda ake tsammani lokaci ya cika subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh